Masu sauraro shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma stashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu channel gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Amina Bahari Auna
tare da ni Zahra Aminu Faki.
Ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau 13 ga watan Oktoba zamu yi magana ne akan kula da lafiyar kwakwalwa. Shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tuntubi ƙwararriyar likita akan wannan batu.
Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Masu saurare zamu tsunduma cikin shirin. A wannan wata ne na Oktoba, hukumar lafiya ta duniya ta ware ranar 10 ga watan na kowace shekara a matsayin ranar kula da lafiyar kwakwalwa ta duniya domin rika wayar da kan jama'a game da lamarin kiwon lafiyar kwakwalwa. Sabila da haka ne wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta tattauna da Dr. Fatima Ja'far Yahya, malama a kwalejin koyon aikin likita dake Jami'ar Jihar Kaduna bangaren ilimin kimiyyar kwakwalwa.
Me sauraro, barkanku da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. A yau muna tare ne da Dr. Fatima Ja'far Yahya, malama a kwalejin koyon aikin likita dake Jami'ar Jihar Kaduna bangaren ilimin kimiyyar kwakwalwa, wacce za ta yi mana magana akan larura ko in ce ciwo na damuwa. Likita, barka da zuwa.
Barka ka dai.
To kamar yadda na gabatarwa mai sauraro, likita na ce da su zamu yi magana ne akan damuwa. Likita, menene damuwa ta kanta?
To akwai damuwa sannan akwai cutar damuwa.
To
ita damuwa dai wata yanayi ce wanda mutum kan shiga a yayin da ya rasa wani abu da yake so ko kuma wani abin ki ya same shi. To wannan hali dukkan ƴan adam na shiga cikin sa kuma ba shi da wani matsala.
Haka.
Amma a yayin da irin wannan damuwa ya zarce lokacin da ya kamata a ce ya fara raguwa, a likitance sati biyu ne. So yayin da damuwa da bacin rai da bakin ciki ya wuce sati biyu, sannan ya fara hana mutum yin abubuwan da da yake yi, to ya fara shiga cikin ciwon damuwa kenan. Ita ciwon damuwa kuma ciwo ne, lalura ne, kamar yadda ƴan adam ke fama da sauran lalurori irin su hawan jini ko a ce ciwon suga.
Ce idan dan damuwa ta kai har sati biyu, ma'ana idan koda mutum bai samu biyan bukata ba, ana shirye zaton ya kamata a ce cikin wannan makonni biyun damuwa ta rago a jikinsa.
Idan damuwa bata zama lalura ba, daga ranar da wannan abin ki din ya same ka ko kuma ka rasa wani abu zuwa sati biyu, ya kamata a ce damuwa, tsananin damuwan yana ta raguwa. To amma idan damuwan bai ragu ba, sannan wasu alamomi na musamman suka fara bayyana a jikin wannan dan adam, to shine za a ce ya shiga cikin lalurar ciwon damuwa.
To dama tambaya na shine irin alamomi ne za a iya gani a wurin mutum da za a iya gane cewa wannan ya fara shiga cikin ciwon damuwa?
Alamomin dai suna da yawa, amma likitoci sun zauna sun tattara su wuri daya. Na farko akwai bacin rai da rashin walwala mai naci a kusan kullum na fiye da sati biyu. Sannan kuma akwai rashin son yin abubuwa masu kawo nishadi wanda da aka saba da su kuma suna haifar da nishadi. Sannan kuma duk da haka akwai rashin son shiga mutane, rashin son shiga iyali, yan uwa da abokan arziki wanda da an saba yi.
Wato mutum ya kebe ko ya shiga daki ya kulle?
Alhalin kuma da ba haka yake ba, sai da wannan lalura ta same shi. akwai kuma rashin son yin sana'a ko kuma aikin da aka saba da shi. Idan kuma dalibi ne za a ga ya fara kin zuwa makaranta ko rashin son zuwa makaranta ko kuma ko ya je makaranta sai a ga yana komawa baya wajen hazaka. Inda dalibi ne mai hazaka baya fadi jarabawa sai ya fara fadi jarabawa ko kuma a ce ba ma ya zuwa aji. Duk da haka za a iya ganin rashin son kulawa da tsafta. Mutum an saba kullun zai yi wanka kafin ya fita sai a ga cewa yanzu a ko dai yana kin yin wankan ko kuma a bai tsaftace gida ko kuma ko yayi wankan ma ba zai dauko kaya masu kyau ya saba. A gaba zamu iya cewa wani daga cikin alamun damuwa kuma shine rashin son cin abinci ko kuma cin abinci fiye da kima.
To haka wani sai wato idan ransu ya baci kusa cikin damuwa sai su fara cin abinci kaman ba yanda dai aka saba ganin suna ci
sosai. Wani in ya tasa abincin ya ci wannan ya ci wancan
haka ba wai dan yana jin yunwa
ba dadi koda baya jin yunwa. Wani kuma gaba ɗaya ma sai baya son cin abinci
sai kuma ya dauke
sai ya dauke ko me aka kawo mishi gaban shi zai ji baya so kuma ba zai ci ba
koda ba zazzabi ke ba
zazzabi ba komai sai damuwa
rashin ya baci
rashin ya baci. Wasu kuma sukan samu yawan bacci ko kuma rashin bacci duk damuwa tana haifar da wannan. Wasu kuma kaga za su fara samun ciwo a bangaren jiki daban-daban. Kai na ciwo, kafa na ciwo, baya na ciwo, mara na ciwo, ga dai ciwo wanda idan aka tattara su a gaban likita ba zai iya bada ma'ana ba. Ciwo a bangaren jiki daban-daban shi ma yana iya kasancewa alama ce ta ciwon damuwa. Wasu kuma sai su kasance suna yawan kuka. Kawai za su fashe da kuka akan ƙananan abubuwa abinda bai kai ya komo ba, bai kamata a mishi kuka ba, su sai su zauna su yi ta kuka akan shi. Wasu kuma za ka ga suna da saurin hasala nan da nan sun tashi sun fara sababi akan abin da bai taka kara ya karya ba. A wani lokaci kuma za ka ga mai ciwon damuwa ya kasance yana yawan roƙon gafara. Gashi dai abin da ya yi ba wani abu muhimmi ba ne amma sai ya yi ta roƙon gafara ya yi ta roƙon gafara to
ya yi
kaskantar da kanshi shi ne. To wannan shi ma alama ce ta damuwa. Masu ciwon damuwa kuma wani lokaci akan same su da yawan baiwa abin bakin ciki muhimmanci. Idan ka zo musu da labari na bakin ciki za su ta maimaita shi su ta yayata shi amma kuma in na farin ciki ne kafin ma ka gama labarin ba sa son ji sun yanke ka kuma ba za su sake maimaita shi ba.
Zuciyarsu
ta fita daga duk wani abu da yake kawo walwala da farin ciki sai dai bakin ciki. Wani lokaci kuma za ka ga wasu su sai su samu rashin natsuwa da rashin sukuni ba za su iya zama a wuri daya su kulla wani abin kirki ba sai dai su yi ta zirga-zirga mara ma'ana shi ma wannan zai iya kasancewa alama ce ta damuwa. Wasu kuma idan damuwan ta kama su sai kaga kasala ne ya ci karfin su ba wai din sun gaji ba za ka ga kasalan wani lokaci har za ta yi tsananin yawa a jikin su ba sa iya wani aiki muhimmi hatta maganar su ma sai ya kasance ba sa iya yi da karfi.
Wato su ji kamar dai inda ake cewa idan jinin mutum ya sauka ka ji dai kai dai ba ciwo ne sai kwantar da kai ba amma ba ka da karfi a jikin ka.
Haka ne za ka ga magana suna yi a hankali karfin muryar ma ta ragu to shi ma alama ne na ciwon damuwa. Wani lokaci kuma za ka ga cewa suna da rage mai da hankali akan abubuwa masu muhimmanci. Za ka ga tunani mai kyau ma ba sa iya yi. Idan ka kawo musu wani matsala su yanke kyakkyawan hukunci ba za su iya yankewa ba. To wannan duk shi ma yana daga cikin alamomi na ciwon damuwa. To akwai wata alamar ciwon damuwa kuma da mutane sukan yawan kau da kai saboda rashin sani. Idan kana zaune da mutum sai ka lura cewa shi yana da tsananin musgunawa. Baya bari ayi walwala. A misali mace ne tana auren miji ta ga haka kawai ya hana ƴan uwanta zuwa ko kuma ya hana ta shiga mutane ko kuma a'a ana ciwo ko ita ko yara ya hana ta zuwa asibiti ba
gwamnatin
da ni to shi ma zai iya zama alama na cewa wannan miji ciwon damuwa ta fara kama shi.
Wato shi kanshi din wannan misali fada ko zuciya da yawa da sauran da takura ina shi yana ma fama da lalura ce ba a sani ba
zai yi to daga nan kuma idan ciwon damuwa ta tsanani ba a nemi magani ba sai mai ciwon ya fara tunanin shi rayuwar shi ma a yanzu kwata-kwata ba ta da amfani mutuwa ma ta fi mishi alheri. Hakanan zai ta raye wannan abin a ran shi idan ba a komi a kai ba shine mukan ji labarin cewa mutum ya dauki ran shi da hannun shi wato ya kashe kanshi kenan. To wannan shine karshen mataki ko illa na ciwon damuwa.
To gurin dawo da ke baya wato ba a rasa dalilai da zai sa dan adam shiga cikin wannan damuwa. Akwai dalilai da ke ganin suke da karfi wanda za su iya jefa mutum tun farko ma ya shiga cikin damuwa.
Abubuwa daban-daban na iya jefa mutum cikin lalurar ciwon damuwa. Waɗannan abubuwa an kasa su kaman kashi uku. Kashi na farko yana dangantaka ne da halitta na jikin mutum. Akwai abubuwa da mukan yi gado iyaye da kakanni, to wasu a cikin gadon su za su iya gado wasu ƴan ƙwayoyin halitta da ke iya haifar da damuwa.
Kaman ya
a misali yanzu mutum ne a cikin kakannin shi ko iyayen shi akwai masu ciwon damuwa, to za a iya haihuwan shi da wannan ƙwayoyin halitta wanda za ta iya haifar da ciwon damuwa, amma koda yana dauke da ƙwayan halitta ba dole ne a rayuwar shi dole sai ya samu ciwon damuwa ba. Zan yi bayani a nan gaba. Wani lokaci kuma akwai jinsi. Bincike ya nuna cewa jinsin mace ya fi kamuwa da ciwon damuwa akan jinsin namiji.
Akwai wani ƙwaran bayani ne daga bangaren likitanci?
A bangaren likitanci akan alakanta wannan da wasu sinadarai da ke jikin macen wanda baya jikin namiji.
To
sannan kuma wasu shekarun da ciwon damuwa ya fi tasiri a wannan shekarun. Sannan kuma akwai ciwuwuka, wani lokaci wani ciwo ne ke jikin mutum kuma mutumin akwai yana tattare da tsoron cewa wannan ciwo ba ciwon da zai warke
bane. Wato ba zai tashi ba.
Ba zai tashi.
Sai sa shi a cikin ranka.
Sai sa shi a cikin ranshi har ya haifar mishi da ciwon damuwa. Sannan kuma akwai wasu sinadarai a jikin bil'adama wanda karancin su ko yawan su shi ma zai iya bude ma ciwon damuwa kofa.
To nan da nan da karamin abu sai sa mutum ya shiga cikin damuwa saboda sinadarin da
ke ciwo ne. Kashi na biyu kuma za a iya cewa yanayin tunanin dan adam. Akwai wanda tun farko kin san akwai a Hausa mukan ce hali. Akwai wani a halin shi dama shi mai baiwa abin bakin ciki muhimmanci ne. Akwai wani a halin shi kwata-kwata baya son hulɗa da mutane. To waɗannan irin mutane da zaran wani rashi ya same su ko wani abin ƙi ya same su sun fi kowa saurin shiga cikin lalurar ciwon damuwa a bisa wanda shi dama ya riga ya saba da shiga jama'a kuma halin shi ba haka yake ba. Sannan kuma akwai yanayi na halin rayuwa. Wani yaro zaka ga an rene shi cikin matsanancin hali takura da azabtarwa, to shi ma idan ya girma abu kadan in ya same shi zai iya shiga cikin ciwon damuwa. Sannan kuma akwai kashi na uku wanda shi ma dai za a ce halin zamantakewa ne yake haifar da shi. A'a, mace ce ta auri miji mai takura wanda bai damu da farin cikinta ba, yana musguna mata, to in har ba a kawo dauki ba za ta iya shiga cikin ciwon damuwa ko rayuwa cikin tsananin tsoro shi ma yana haifar da ciwon damuwa. Wasu kuma za ka ga rashin ci gaba ne a rayuwa kuma ba su yi ma abin kyakkyawan fahimta ba, to shi ma sai ka ga a hankali wannan rashin ci gaba ya haifar musu da bacin rai madawwami da har zai iya jefa su kamu da ciwon damuwa.
To shi wannan larura na damuwa likita, a yanda kika yi bayanin sa dai kowanne dan adam wanda yake tare da wannan damuwa yana tare da wasu mutane tare da shi, ya Allah zara'arsa ko kuma gaba daya al'umman da yake tare da shi. Shin ciwon damuwa nan yana iya janyowa ko kuma yana iya asasa wani matsala a cikin al'umma idan an samu mutane suna yawaitar samun ciwon damuwa?
Hakika kuwa waɗannan matsaloli, na farko akwai matsalolin da za a gani a jikin shi mai ciwon damuwa, sannan kuma akwai matsaloli wanda za a gani a wurin wanda yake zaune da su.
Kamar ya yake
a misali a jikin shi mai ciwon damuwa za ta iya haifar da matsanancin kiba ko kuma matsanancin rama kamar yadda muka yi bayani a baya. Ko dai su kasance suna cin abinci fiye da kima ne ko kuma ba sa cin abincin sai an yi da gaske. Sannan kuma zai iya jawo, bincike ya nuna cewa ciwon damuwa takan bude ma cututtuka da yawa kofa yadda shan taba sigari ba adadi yake bude ma cututtuka kofofi da yawa, ita ma haka ciwon damuwa take. Sannan shi mai ciwon damuwa akan same shi da yawan mantuwa kuma zai iya haifar mishi da matsala iri-iri
haka ko da ko wurin aikin sa ne,
wurin aiki, wurin karatu, wurin mu'amala. Sannan kuma za a iya samun shi da karancin tunani mai kyau, shi ma wannan kinga zai shafe shi kuma zai ma iya shafan wani. Sannan kuma a baya mun yi bayani cewa ciwon damuwa na iya haifar da kadaici, to wannan kadaicin zai iya ƙara ma mai ciwon damuwa kadaicin zai iya ƙara
mishi koda shi ya ware kanshi
wannan ware kanshin zai iya ƙara mishi damuwa akan ciwon da yake yi, sannan kuma ya sa shi ta mugayen tunani gashi shi kadai bai gaya ma kowa ba ballantana a taimake shi. To wannan a bangaren wanda ya kamu da ciwon kenan. Sannan a bangaren wanda yake zaune da su ko wanda yake mu'amala da su, akwai masu ciwon damuwa da yawa da sukan jefa matansu ko ƴaƴansu ko wasu makusantansu su ma cikin ciwon damuwa saboda rashin sani. Mai gida ne ya taso gidan shi baya bari ayi walwala. Duk wani nau'o'i na nishadi da na sakin rai baya bari a gidan. To waɗannan al'umma za su rayu a takure. Ko da ciwon damuwa bai kama su suna cikin gidan ba, idan suka fita waje dalili kaɗan ne zai same su sai kiga sun fada cikin ciwon damuwa daman can
a takure
suna cikin kunci.
To
haka yana faruwa.
Sanga da likitoci masu kulawa da lafiyarmu, masu kulawa da rayuwarmu, mai sama Allah ya taimake su.
To madalla har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Za mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar.
To likita, akwai wani dangantaka tsakanin ciwon damuwan nan da shaye-shaye ko kuma a ce matsalar kwakwalwa ko ciwon hauka?
Hakika akwai dangantaka. Akwai lokacin da zaki ga yawan shaye-shaye shi kanshi ya canja sinadaran da ke jikin dan adam da wanda suke yawo a kwakwalwar shi ya haifar da ciwon damuwa. To akwai kuma wanda za su ce a'a wani abin ki ne ya same su ko wani abin bacin rai ko sun nemi wani abu basu gamsu ba ko basu samu ba shi yasa suka fara shaye-shaye. So kin ga abin ya zama hanya biyu kenan.
Yara kanana suna iya shiga cikin matsalar ciwon damuwa likita?
Yara kanana sukan kamu da wannan ciwo ta damuwa a inda za a ga yaran su ma kamar yadda muka faɗa a baya suna yawan keɓe kansu, ba sa son shiga cikin mutane, ba sa son yin wasa. Duk inda aka ga yaro ai an ga wasa. To sai ka ga yaro a'a duk wani abun ban sha'awa wanda yake burge yara shi baya burge shi, sai dai ya koma can gefe. Ko kuma ka ga yaron yana yawan kuka ko kuma baya kokari a makaranta. Kuma idan har yaron ya dan girma ya kai lokacin da irin ya fara shiga cikin su shekara 10 nan, to shi wannan ciwon damuwan kam ana sa ido za a gani, za a ga cewa a'a zai rika dan guduwa daga gida ko kuma ya kulle kanshi a daki ko ya fara shaye-shaye ko kuma dai duk abin da ake so yayi na inganta rayuwar shi sai ya zama na cewa yayi gaddama yaki bai da sha'awa. To idan ba a dauki kokarin mataki ba ciwon damuwan sai ta kama su sosai ta yi yawa har shine zamu ga cewa waɗannan matasa sai su fara tunanin rayuwar su ba ta da wani muhimmanci, su mutuwa ma ta fi musu. To shine idan ba ai komai akai ba sai ka ji matashi ko matashiya ya ji ko ta ji ta kashe kanta.
To hakan na da alaka da irin matasan nan da iyayen su suka bar gida, wato iyayen su mata suka rabu da iyayen su, masu ana iya samun yaran su shiga cikin wannan matsanancin damuwa?
Hakika rabuwan aure a yayin da akwai yara yana da matukar hatsari ga su yaran, saboda yara da yawa bincike ya nuna cewa sukan samu matsaloli iri daban-daban na fadawa mugun hannu da kuma samun rashin ingantaccen tarbiyya domin rashin kasancewa iyayensu tare. To waɗannan abubuwa na fadawa mugun hannu da musguna musu da kuma rashin samun ingantaccen tarbiyya zai iya tura su kamu da ciwon damuwa.
To duk wannan mamayen da muka faɗa, an ce duk yanda ta fita kawo akwai mafita. Likita, a irin wannan lura na ciwon damuwa akwai mafita? Akwai ana iya warkewa daga damuwa?
Ciwon damuwa ba wani magani da za kwayan magani kamar na asibiti da zaka sha guda daya ka ce bai ka warke.
To
kamar kin ga yanzu idan mutum ya kamu da kamar ciwon malaria ai za a baka kwayoyi ka haɗe shikenan sai a ce ka warke ka daina zazzabi. To ita ciwon damuwa ba ta da irin wannan kwayoyi. Masu bincike sun nuna cewa matakai ne akan dauka daban-daban. A cikin matakan kuma rigakafi shine mafi a'ala. Wannan al'umma tana fuskantan kalubale iri-iri. Daya daga cikin kalubalen kuwa mun sani cewa wannan al'umma ce da ke samun barazana daga tattalin arziki. Daya daga cikin ciwuwukan da ke kama wannan al'umma da ke addaban wannan al'umma, idan ka kirgo su hawan jini, su ciwon zuciya, su ciwon suga, to tabbas sai ka hada da ciwon damuwa a duk duniya.
To saboda talauci
saboda talauci, wani lokaci kuma saboda ci gaba, wanda ci gaba za a iya cewa ci gaban mai haƙari jiya kenan. Yawan ci gaba kin san yakan kawo yankewan zumunci ko ƙarancin zumunci, yakan kawo kadaici, yakan kawo sauyin abinci. To duka waɗannan abubuwa ne da suke taimaka ma ciwon damuwa ya kama bil adam.
To ya za a warware haka?
To warware hakan ba zai samu ba sai an kiyaye wasu dokoki. Kamar yadda na ce rigakafi shine mafi ala. Na farko dai wannan al'umma ta sani cewa idan dai har tana son lafiyanta ya inganta, to hakika a dawo da cin abinci ingantacce, cin abincin gona ba cin abincin gungwani da kwali ba. Shi cin abinci mai kyau, musamman irin abin da ya hada da kayan lambu, ganyayyaki, hatsi, musamman wanda ba a sirfe ba, irin dai wanda muka tashi kakanninmu da kakannin kakanninmu suna ci, to waɗannan abinci su suna inganta lafiyan dan adam. Su waɗannan abinci sukan samar da sinadarai wanda yake danna damuwa ya haifar da farin ciki. Don sinadaran suna nan daban-daban. Abu na biyu da al'umma nan za ta kiyaye shine ingantaccen bacci. To idan muka ce ingantaccen bacci, na farko dai ana nufin bacci a farkon dare, ba sai dare ya raba ba. Sannan isasshen bacci yana ƙarƙashin ingantaccen bacci. Ba za ka kwanta ka yi bacci awa biyu ka ce ka tashi ba, a'a, za ka kwanta in kai babba ne bacci aƙalla awa 7 zuwa 8. Sannan kuma idan za ka yi baccin ya zamana cewa an kashe fitila, ya zamana cewa babu wani sauti da zai riƙa damun ka yayin da kake bacci. To wannan duk su ne alamomin ingantaccen bacci. Ingantaccen bacci shi ma yakan samar da sinadarai wanda suke inganta farin ciki, kuma ya taushe sinadaran da suke haifar da damuwa da bacin rai da kuma baƙin ciki. Abu na uku za mu ce yawan motsa jiki akai-akai. Yawan motsa jiki da ke haifar da lafiya ba motsa jiki ne mai wahalarwa ba. Likitoci sukan fi ba da ƙarfi wajen gaya ma al'umma kowa ya zamana cewa yana tafiya. Tafiya wannan na mutanen da.
Kawai komai ba sai ƙaramin abaci sai an hau abin hawa ba. Ana iya takawa dai a dinga motsa jiki.
Yawwa. A rana dai ya zamana cewa in baka yi tafiya ba kayi na minti 20. Yawwa. To wannan shi ma yana haifar da sinadaran farin ciki, ya rage damuwa. Abu na gaba, akwai abin da ake ce ma tunani mai kyau. Ya zamana cewa kai idan ka zauna, duk wani tunani da za ka yi a kanka ko a kan inda kake zaune ko a kan mu'amalanka, ka inganta wannan tunanin. Kada ka riƙa tunanin abubuwan cutarwa a koda yaushe da kuma abubuwa wanda ba za su amfani ka ba. Ka daina kaskantar da kanka tun wajen tunaninka. To shi ma wannan yana taimakawa wajen kare bil'adama daga ciwon damuwa. Abu na gaba kuma shi ne hasken rana. Hasken rana a nahiyar mu ba sai mun siye shi da kuɗi ba, amma kuma mun kawo zamanin da mutane suna gudun hasken rana. Sai ka ga mutum ne ya tashi da safe, bayan ya kwana a ɗaki mai duhu, da safe zai tashi ba zai buɗe window ba, zai bar AC a kunne. Haka nan zai ta zama cikin wannan duhu, yana fitowa duka bai fi minti ɗaya ba ya shiga motar shi. Motar shi an riga an sa bakin glass, an kunna AC. Motar tana tsayawa a gaban ofishin shi, zai sauka ya sake shiga da an kulle ko ina an kunna AC. To wannan kin ga cewa ga hasken rana kyauta, amma shi ya haramta maka shi. Alhalin bincike ya nuna cewa hasken rana yana shi ma samar da sinadaran farin ciki, ya rage wanda suke haifar da bakin ciki. Shi yasa idan kika lura kasashen da ba sa samun isasshen hasken rana, su sun fi sauran kasashe samun al'umma masu kasancewa cikin damuwa.
A duk wannan bayanan da kika yi, likita, kamar wanda ya shafi shi mai damuwan ne, wanda matakin da zai iya dauka, al'umman da muke da shi mai damuwan yake tare da su, ko a ce iyali ko kuma makusantansa, me za su yi wurin taimaka mishi ya fita daga cikin wannan larura na damuwa?
Yawanci lalurori ko ciwuka da sukan shafi kwakwalwa, shi mai tare da laluran baya sani. Mutane kaɗan ne laluran kwakwalwa kan same su ko na tunani su san cewa ai lallai fa ina da matsala. Wasu a al'umman da suke zaune tare da su ne sukan fahimci haka. Idan ciwon damuwa ne, waɗannan alamomi da muka lissafo daga farko na yawan musgunama wanda kake zaune tare da shi, da kuntatawa ko kuma yawan fada ko yawan ba abin bakin ciki mahimmanci, da yawan rashin son nishadi, da kuma hana wanda kake zaune da shi shi ma ya samu wannan walwala, ko kuma a yawan cin abinci ko karancin cin abinci ko yawan bacci ko rashin bacci da dai sauransu wanda muka lissafo a baya. So idan aka ga wani ya shiga cikin wannan halin ba kamata yayi ayi shiru a rika tunanin ai wani mai wuyan hali bane. Wuyan halin nan ya yi na rashin lafiya ne. Idan har akwai na gaba da shi wanda za su iya zuwa su kai shi gaban likita, ya kamata a tuntube su. Na gaba da shi din ya hada da yayi, iyaye, a malamin anguwa, limami,
miji ko mata,
ko dai ko aboki ko kawa, a nima ma mai shi taimako daga wurin likita. Yayin da aka je gaban likita, likitoci suna da hanyoyi daban-daban da suke bi domin samun maslaha a laluran ciwon damuwa. Kuma waɗannan hanyoyi da likitoci suke bi yana aiki, yana rage ciwon damuwa. Wasu idan ma ciwon damuwan ya lafa har sai su rayuwarsu bai sake tashi ba. Saboda haka ya zama wajibi akan kowace al'umman da ta lura tana da dan uwa ko shugaba ko da da makamantansu wanda alamomin ciwon damuwa ya bayyana a jikin shi ko ya bayyana a jikinta, a nema musu taimako, a kai su gaban likita, domin idan ba a yi haka ba za su cutar da kansu sannan su ci gaba da cutar da duk wani wanda yake mu'amala da su. Labarai da yawa sukan zo mana na cewa miji ne yake zaune tare da matan shi, za ta yi ciwo ya hana ta zuwa asibiti, yara za su yi ciwo ya hana su zuwa asibiti, a'a idan abinci za ta yi sai ya kirga ƙwayan shinkafin da za ta dafa, idan wani dan uwanta ya zo gidan sai ya fitine ta me ya kawo shi, me ya zo yi, don me suke zuwa, ita in za ta je ta gani iyayenta ya hana ta ba wani kwakwaran dalili. To irin wannan zama bai kamata a ce idan matan ta je ta gaya ma na gaba sun ce a'a ki haƙuri ki ci gaba da zama haka nan ba, don ya yi wannan miji nata yana fama da ciwon damuwa. Idan aka kyale ta sannu a hankali zai ci gaba da cutar da ita, ya cutar da tunaninta, ya cutar da lafiyanta, ita ma ya jefa ta a wannan duhu na ciwon damuwa.
Wato ya kai ta wakura
wata za ta iya aikata abin da ba shi kenan ba, daga nan kuma duk laifi sai ya koma kanta. Alhalin al'umma na gani aka ki taimaka mata. So iyaye ya kamata idan kuka bada ƴaƴanku aure ku mai da hankali ku ga shin wani irin mutum na aura ma ƴata.
To bayan auren a sa ido,
sa idon ya zama ba mai cutarwa, sa ido dai na mai hankali. A sa ido in har ta zo ta kawo ƙara, idan iyayen ba su fahimci wannan laifukan da take kawowa ba, akwai dattawan anguwa, akwai likitoci. Iyayen ya kamata su kai magana gaban likita ko gaban dattawa a ce a'a wancan fa ga abin da take cewa mijinta na mata. Hakan yayi daidai da abin da za a iya karban shi a cewa ba zai iya cutar da ita ba, ko ya kamata mu dauki mataki. A daina yin shiru. Al'umma da yawa suna wahala, suna cutuwa akan shirin da muke yi wanda bai dace ba. A wasu lokuta za mu ga cewa yawan yin shiru da kauda kai da muke yi akan rahotanni da sukan zo mana na musgunawa, ko dai tsakanin zaman aure ne, a cikin zamantakewa aure, ko a tsakanin iyaye da ƴaƴansu, yana haifar da illa ƙwarai ga al'umma. Ya kamata mu baiwa lafiyan ƙwaƙwalwarmu da lafiyan tunaninmu muhimmanci sosai. Duk lokacin da ka tsinci kanka baka gane yadda kake tunani ba, ko baka gane yadda kake ji a ranka ba, to ka je wannan likitan da kake gani kullum, ka je ka gaya mishi, shi ya san inda ake samun likita wanda zai taimaka maka.
San ga da likitoci masu kulawa da lafiyarmu, masu kulawa da rayuwarmu, mai sama Allah ya taimake su. Kai to a ga da likita bokan Turai a madaniya sosai. Na ce a ga da likita bokan Turai a madaniya sosai. San ga da likitoci fadan kudi suke ba, badan kudi suke ba, badan budan yabo ba, badan budan yabo, kurin waka dai dan su ce tirayi, ai sake wasu na ga Alarabi. Allah ka ba mu sa'a mai sama, Allah ki yaje ciwo amu. San ga da likitoci masu kulawa da lafiyarmu, masu kulawa da rayuwarmu, ai sake wasu na ga Alarabi. Zan ba ku dan masali, zan ba ku dan masali, aiki na likitoci.
Masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. A madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta hada shirin baki ɗayan sa Judy Lazarus Gresham, da abokiyar aiki na da tattaya ni gabatarwa Amina Bahara Auna, da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya.